إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar talata yau biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1447 daidai da 7 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan shine darasinmu na biyu zamanmu na biyu dai fara darasi kenan ko amma dai ita ce rana ta biyu da fara karatunmu a wannan shekara wanda a jiya an yi bayanai wanda suka shafi budewa baki daya fatanmu shine Allah madaukakin sarki ya sa abinda muke amfane mu duniya da lahira Allah ya sa ran da zamu haɗu da ubangijinmu wannan faɗita shi da ake yi a waye gari an ce da mu inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kamar yanda a jiya nayi wasu bayanai da suka shafi bangaren yanda tafsirin mu zai kasance a bana bai zamto laifi ba idan na sake maimaita wasu daga cikin waɗancan bangare na bayanai nawa amma a takaice na farkon su a jiya na shaida muku tsarin da wannan tafsiri zai tafi a kansa ko in ce abinda za mu fi mai da hankali a kansa a wannan tafsiri namu na bana kusan na iya cewa kila ma har in Allah ya tsawaita mana rai shine dai abin da za mu ninka tafiya a kan sa tsarin tafsiri tafsirin da zamu yi ba tafsiri ne kila da Allah irin wanda wasu suke tsammani ba tafsirin da za a zo a rinka kawo ma'anoni na larabci da waƙoƙin jahiliya ana fassara kalmomi ta babba abin da za mu fi mai da hankali a tafsirinmu shine dukkan wanda yake saurare ya ji da shi ake magana ya ji cewa waɗannan ayoyi da ake karantawa na alkur'ani da shi suke magana don haka nan babban abin da za mu mai da hankali shine ɗauko ma'anonin da ayoyin da muka karanta suke ɗauke da shi mai ƙoƙarin sauko da shi zuwa ga matakin da mu muke rayuwa don mu gane fa'ida da tasirin waɗannan ayoyi a cikin rayuwarmu sannan kuma za mu takaici da bayanan da muke ga su ne za su fi amfanar da galibin masu sauraron mu domin ba zai dace ba ya zamto muna karatu da yawa kuma ba sa tare da mu za mu iya kokari a cikin wannan insha Allahu ta'ala sannan abinda muka ce za mu tafi a kansa shine kokarin bayyana ingantacciyar aqida aqida wanda take ingantacciya kokarin fito da ita fili domin aqida ita ce dan adam baki daya aqida ita ce dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kirayi mutane akan aqida da tauhidi tsawon shekaru 23 har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa to dan haka nan idan rayuwar mutum ta ƙare gaba ɗaya akan koyar da aqida ingantacciya to bai yi asara ba shi wannan mutum haka nan dukkan mutumin da ya samu aqida mai kyau ya je ma Allah ta'ala da wannan aqida ingantacciya to tabbas ana samu wannan mutumin rai ya tsira ranar alkiyama ko da an samu wasu matsaloli to a ƙarshe dai za a kai zuwa ga rahamar Allah to a sheku kun ga idan har wannan shine gaskiyar lamari to bai dace a ce an yi baya baya da magana aqida ba sannan abu na biyu shine kokarin fito da daraja da martaban mazajen farko waɗanda daga gare su ne kadai mutum ke iya ɗauko samfurin addini kuma Allah ya karɓi wannan addinin nasa ma'ana su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ta'ala na cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw hattifin imani da irin abinda su sahabbai suka yi imani da shi, sannan ne Allah ya yarda da cewa ku shiryayyu ne. To kun ga ashe kun haka ne su mata ma dole mu dauko samfari daga cikin samfarin rayuwarsu domin mu ga yanda za a yi mu shiga cikin waɗannan shiryayyu waɗanda Allah ta'ala ke jibintar al'amuransa a nan gidan duniya, kuma yake musu rahama a ranar alkiyama. Fatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin abin da yake so kuma ya yarda da shi. Allah ta'ala ya takaita kurakurai a cikin maganganunmu, ya kuma ba mu ikon fito da abin da zai amfane mu kuma ya amfani al'umma baki ɗaya. Allah ta'ala ya bar mu a kan tsarin da shi yake so ya yarda da shi, ba wanda muke ganin dabararmu ne ko iyawanmu ba. A wancan shekara mun tuke aya ta 39 ne kadai a yanda na duba na gani. Za mu tashi ne a aya ta 40, fadin Allah madaukakin sarki, ya bani Isra'ila zuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Insha Allah ta'ala ita ce ayar da malam zai karanta mana. Akan wakalla bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما ولا تروا أول كافر ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياك فاتقون.
ما شاء الله. Idan ba ku manta ba, a wancan shekara tafsirin mu na ƙarshe an magana Annabi Adam alaihi salam da abin da ya shafi saukansa daga gidan aljanna zuwa nan gidan duniya. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a cikin ƴaƴansa za a samu waɗanda suke nagartattu masu yi ma Allah da'a. Sannan kuma ya kaddara har wa yau a cikinsu za a samu bijirarru waɗanda babu abin da ya shalle su da umarnin Allah, ma'ana waɗanda za su yi ma Allah butulci su kafirce mata. To daga ciki shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ɗauko wani ɓangare na karkatuwan mutane yanda za su kasance bayan saukan Annabi Adam alaihi salam da tsatsansa da zuriyarsa da suka biyo baya. An samu waɗanda suka ɗauki gabarin yi ma Allah da'a, an samu waɗanda kuma suka butulce ma Allah madaukakin sarki. Idan mun ɗauki ma'ana ko fassarar ayoyin shine faɗin Allah madaukakin sarki, ya bani Isra'ila, ya ku bani Isra'ila, uzkuru, lallai ku tuna ni'mati allati an'amtu alaykum, ni'imata wanda na ni'imtar da ita a kanku, wa aufu bi ahdi, sannan ku cika alƙawarina, ufi bi ahdikum, idan kun yi haka ni ma zan cika muku naku alƙawarin, wa iyaya farhabun, kuma ni ku ji tsorona, wa aminu bima anzaltu, sannan ku yi imani ku ba da gaskiya da abinda na saukar, musaddiqan lima ma'akum, wanda wannan abinda na saukar din musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskatawa da abinda ke tare da ku na littafin da ya gabace shi. Wala takunu awwala kafirin bihi, kar ku zamto na farkon masu kafircewa wannan littafi nawa da na saukar, ma'ana kar ku zamto masu bukunci. Wala tasharu bi ayati, kuma kada ku saida ayoyina, ku saida su samanan kalilan da wani ɗan abu na jin daɗi ɗan kaɗan, wa iyaya fattakun, kuma lallai ni Allah ku ji tsorona. Idan mun fassara baƙaƙen waɗannan kalmomi su ne abin da suke ɗauke a cikin ayoyin da Alaramma ya karanta mana. In mun koma mun ɗauke su ta fuskan bayani kuwa, faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce ya bani Isra'ila, ya ku bani Isra'ila, mun san mun karanta a suratul Fatiha mun ji nasara mun ji yahudawa waɗanda ake mai da tsatsan yahudawa zuwa ga waɗannan bani isra'ila ne wasu kuma suna ganin bani isra'ila su ne dai mutanen da aka aika musu su annabi musa waɗancan mutane na zamanin su fir'auna amma a fassara mafi fitowa fili shine kalman bani isra'il yana nufin annabi yaqub ne alayhi salam wasu malaman sun ce abinda ake nufi da isra'il din kalmomi ne guda biyu isra yana nufin bawa ma'anan kalman isra daidai yake da kalman abdu il din kuma shine allah kaman ya abdullahi kenan maimakon ya bani isra'ila ina fata wannan ya fito mana fili to shine man allah ta'ala ke cewa ya bani isra'il ya ku bani isra'ila ai wannan allah ta'ala na nufin yana umurtar su da su shiga cikin musulunci gaba daya da cewa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ai allah na umurtar su da su tuna ni'imar da yayi a kansu ta hanyar ma'ana su tuna wannan ya zamto sanadiyya da za su shiga musulunci sannan su biyayya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa sai allah ya kirkiye yake cewa kaman ka ce ne ya kai dan wane akwai wani mutum mai karamci da daraja misali a ce yana da yawan kyauta sai a ga dan shi kuma ya zama marowaci an fahimci maganan ko tunda isra'il a can mun ce annabi yaqub ne to kun ga annabi yaqub ai mutum ne mai daraja tunda annabi ne kuma manzo ne shi to kamar ana umurtan mabiyansa da cewa kenan ya ku bani isra'il ku zamto mana kaman yanda annabi yaqub yake kama a ce ya kai dan mai daraja kai karamci mana irin yanda mahaifinka yake ka san wani zai iya laifi a gari ko wata ce wani abu mara kyau sai a kalle ta a ce albasa dai ba tai halin mene ba ba tai halin ruwa ba me yake nunawa cewa mahaifiyarta ko mahaifinta mutum ne nagartacce mutum ne mai mutunci mutum ne mai kima mutum ne mai kyauta kila mutum ne mai tsoron Allah kuma mai ilimi to kamar haka kenan faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imata da na yi a kanku wannan kiran kamar dai Allah na cewa da su ne ku duba ku gani yanda mahaifinku yake annabi yaqub ku yi koyi da irin abin da annabi yaqub yake aikatawa wannan kuma dalilin da yasa Allah ta'ala ya kawo ka a ƙarshe za mu ga irin yanayin girman kai da kangarewa irin na yahudawa shin sun yi abin da Allah ya umarce su ɗin ko kuwa ba su yi ba ma'ana dai da Allah ta'ala ya ce ya ku bani isra'il ma'ana a nan Allah yana kira a gare su akan cewa su yi koyi da abin da babansu annabi yaqub ya zo da shi kamar yadda ba shi ne na farkon wanda Allah ya kirayi al'umma wata al'umma ce koyi da annabinta na lokacinta ba domin ya yi irin wannan kiran ga mutanen annabi Nuhu alaihi salam dan ya faɗa a cikin suratul isra'i yake cewa zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura to ashe wannan kira da Allah madaukakin sarki yayi akan bani isra'ila kaman kira ce ta nufinsa da rahama zuwa gare su a wannan gaba mafi karantun abinda za ku fahimta shine Allah ya fi sanye ma mutane ni'ima fiye da ya musu azaba domin waɗannan mutane shirka suke da Allah haɗa shi suke da wani amma ga shi duk da haka Allah bai kasa a gwiwa ba wurin kiran su akan su zo su bi shari'a shi yasa a wani wurin Allah ta'ala ke cewa ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi muku azaba idan har kun gode kun yi tauhidi kuma ba ku kirkira kun yi shirka da wani abu na bid'a ba to wannan kira ta ya bani isra'ila shine bayanan da muka yi suka kwaita faɗin Allah sarkin sarki da ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wanda na ni'imtar da ita a kanku malamai suka ce faɗin Allah sarkin sarki akan wannan shine yana tuna ma bani isra'ila farko waɗanda su ne zamanin annabi Musa alaihi salam babu wasu mutane da aka aika wa annabawa da manzanni kamar bani isra'ila kuma babu mutanen da suka cutar da annabawa da manzanni kamar dai su bani isra'ila ɗin har wa yau to da wanda yasa sai Allah mutun sarki yake tuna musu da ni'imomin da yayi musu domin ko wannan ya lallaci zuciyarsu su zo su karba alqur'ani da imani da shi su mutanen Madina da wannan aya ta sauka a kansu kamar yadda zamu ji a ƙarshe ragowar su bani Isra'ila tun a nan wannan lokaci Allah na tallata muku musulunci dan su karba dayan biyu ko su amshi musulunci ne musu rahama wanda shi Allah ya fito ko kuma su budulki su kangare sai wannan tuna ni'iman da Allah ya musu ya zamto wata hujja ce da zai musu azaba akan ta ranar alkiyama Allah ka tsare mu ina fata muna fahimtar wannan to da wannan yasa sai Allah mutuncin sarki da yace ku tuna ni'imar janayi akan ku wannan sai malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine su tuna tun daga lokacin Fir'auna lokacin da Fir'auna ya rinka yanka yudabbihuna abna'akum wa yastahuna nisa'akum ya yanka ƴaƴan a wani wurin aka ce ya yanka jarirai sama da 10,012 haka ya rinka yanka jarirai maza duk wanda ta haihu ta ga namiji ne ta san dan lahira ne sai dai su hada a can to wannan fitina kadai ku kaddara mu a irin lokacin da muka waye gari bama bamai suke tashi a masallatanmu suke tashi a kasuwanninmu waye ke fita gidansa da kwanciyar hankali babu shi to su waɗannan fa an wayi gari ma to dar kawai wannan fitinan sun san dawwame take a cikin su to kuma Allah ya zo ya kwaranye musu ya tsiratar da su daga wannan azzalim ya aiko musu da littafi ya saukar musu da littafi ya aiko musu da jakada ya zauna ya kiraye su zuwa ga shari'a amma duk da haka sai aka wayi gari kuma suna daga cikin ƴan safin farko waɗanda suke kangare ma Allah to shi yasa sai Allah yake tuna musu game da wannan kamar ke ne ko kamar wata ce Allah ya jarabe ta da rashin lafiya sai an kwantar sai an taya ke wata 6, 7, 8, 9 a zaure bayan gida ma inda take yi take yin sa shikenan ana nan sai Allah ya bata lafiya sai kuma a wayi gari maimakon kafafuwarta su tsaya su yi qiyamul layli su gode ma Allah sai a ganta a gidan banjo da su ake rawan danja da su ake rawan biki kaza da ita ake abu kaza da ita ake abu kaza duk inda ake karaɗewa a je wurin fitsara kuma sai gashi da ita ake zuwa to kamar haka ne sai Allah ya ce ki fatina fa a baya lokacin da ba kya iya ci sai an baki a baki sanda kike bawali sai an wanke miki da girman ni ne fa wanda na baki ni'ima yanzu kuma wannan shine sakamakon da zaki mai ko kuma Allah ya jarabi mutum da talauci ya jarabi mutum da rashi da babu ta kai matakin da har sai da duniya ta san babu aka kunyata sai kuma Allah ya zo ya lullufa mutum da ni'imar ya masa arziki ya ba sa dukiya ya ba sa lafiya ya ba shi ƴaƴa ya ba shi zuriya a daidai lokacin kuma sai aga ya hana zakka ya zanto ɗan tsagaryen marowaci mara tausayi sannan kuma kila da yana sallah a masallaci yanzu ma ya koma shaye-shaye da biye-biyen mata ya watsar da basu sallah wannan ita ce halin da galibin mawadata ke samun kansu a lokacin da suka samu kansu cikin ni'ima wanda take tayar wato har ta wuce bukatar da wahalan gaske ka ga mutumin da ya samu tarin dukiya kuma ya iya tsayawa inda Allah yake so wannan mutumin sai dai wanda Allah ya so shi da rahama kwarai da gaske da yawan mutane sukan zamto masu butulci a lokacin da Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima da yawan mutane sukan kasa ba wa Allah haƙƙinsa ballanta nasu bai wa bayin Allah nasu haƙƙin a duk lokacin da Allah ya ba su ni'ima mai yawa kuma wannan yana gaskatuwa ne a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa abubuwa guda 7 idan suka samu mutum a gidan duniya to lokaci ya kure mana ma'ana samun aljanna sai wani ikon Allah sai ya yi da gaske duk mutumin da abubuwa 7 suka same shi daga cikin abubuwa 7 din nan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce faqran munsiyan wani talauci mai bargo mai mantar da mutum halin da yake ciki in ya samu mutum to sai kaga kace ba ya sa a ba kafirci ma mutum zai je aiki idan aka jarabi mutum da talauci mai tsanani to wannan yakan sa mutum har ya manta da kanshi har ya mutum ya fara tunani ya fara biye-biyen gidan bokaye har mutum ya fara ganin wane ne ya ja mishi har mu ce fara ganin anya shi kan ba zai ci kamiya ne nan ba a san yanda za a yi atuba daga baya waye ga ya maka za a bude maka kofar tuba waye ga ya maka cewa zunubi zai rufe kofar tuba wallahi zunubi na sa a rufe ma mutum kofar tuba zaki raina zunubi daya kina aikata shi sai Allah ya rufe kofar tuba a gaba ki yiki 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 daina ke daddaina wannan zalubin sai kin ji kasan kabari a kafada ki kuma sai Allah ya kama mutum a kai shi ko kiyaye sako a ce wai ai daga wannan na duba idan Allah ya fusata abin da yake shi da sai ya rufe miki kofar duba sai ki kasa fita gashi ranki na so ta fita kuma Allah ya hana fitan har sai kun haɗu ko da irin wannan idan talauci mai mantarwa ya samu mutum in ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wannan yakan janyo ma mutum samun rahama Allah ke masa wahala ya ce auzinan mubdiyan ko kuma mutum ya sami wadata mai sa girman kai wadatan da mutum zai rinka ganin akwai wacce yanzu tana ganin ita ta shigo nan ta zauna dan me za ta shigo cikin talakawa ita ta je cikin rawa da rawan gwalagwalai ita da take kaza take kaza take kaza akwai wadda mijinta ya zo zai sai mata gida a wani unguwa na san unguwa gida ne na gani a faɗi amma da ta zo kawai complaint ɗinta shi ne ƙawayenta za su yi dariya in suka ga unguwan ba wai gidan ba shi gidan ya yi duk abin da ake nema amma ya za ta kawo ƙawayenta wannan unguwar ta ce a nan take zaune don haka aka fasa cinikin gidan da wannan aka fasa cinikin gidan amma ta manta ɗakinta na ƙarshe ko taƙi ɗaya bai wuce ba ɗakinta na ƙarshe juyawa ma ba ta iya yi a cikinsa mu ne waɗanda muke sa ku a kabari mu tara kanku da dutse wallahi mu ne wanda muke sanya hajiya mai daloli wallahi a ce yan a ce ku toshe da auduga zafin fitar rai ne yasa har yanzu jini ke zuba ku sa auduga kawai ya isa haka nan mu ne wanda muke sa ku a makara in mun sauke ku mu ga jini da ruwan da ya zuba dan mu rufa muku asiri sai mu sa zanin da aka rufe ku mu goge shi saboda kar duniya ta ga aibin da kuka je da shi lahira mu ne waɗannan don haka wanda zai girman kai ya yi da dalili wanda zai saba ma Allah ya saba da dalili inna rabbaka la bil mirsad Allah na madakata yana jiran kowa Allah na nan yana daidai da ya karbi kowa to wannan shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku abu na biyu ya ce faqran mutiya ko dai talauci bai mantarwa au jinan mutsigiya ko ko gida mai sunansa wadata mai sa girman kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ciwo mai rididdigar da jiki ya zo yi maganan dajjal har zuwa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ashe idan har Allah ya kubutar da ke daga waɗannan abubuwa me ya kamace ki idan ba ki bi Allah ba kamar haka shine Allah yake tunasar da bani Isra'il yake cewa da su ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum wasu malamai suka ce wannan ni'imar da Allah yake magana a kanta shine kubutar da su da yayi daga fir'auna da kuma saukar musu da aka yi da tsuntsu daga sama ga sashe suka ci amma tare da haka duk bai sa sun bi Allah madaukakin sarki sun yi wato asalin imani da shi ba wannan shi ne daga cikin abin da annabawa suka faɗa a daga cikin abin da malamai suka faɗi wasu malaman kuma suka ce a'a ni'imar da ake tunasar da su shi ne saukar musu da manzanni da Allah madaukakin sarki ya yi da kuma littattafai da aka saukar musu kuma shakka babu ko a yau babu ni'imar da ta fi a ce akwai malami na Allah yana raye a cikin wata al'umma duk al'umman da suka samu irin wannan to su yi kokari su ribaci abinda Allah ya aje a cikinsu domin idan alkiyama na kusacewa ana rasa malamai na Allah masu tarin yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan alkiyama ta kusato za a rasa ilimi a bankasa ba kuma ilimin ne za a ga babu shi ba akwai shi kuma kowa zai iya karantawa ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai abinda zai faru shine za a rinka dauke malamai na Allah daya bayan daya sai a wayi gari babu sauran wasu malamai nagartattu sai dai kawai malamai masu san rai waɗanda suke janyo fitina a cikin al'umma su rinka buga kan mutane suna halakar da mutane to idan har wannan ya zama fitina me kuke tsammani idan kuma annabi ne aka rasa a cikin mutane to shi yasa Allah ke tunatar da bani Isra'ila cewa kar ku manta fa na sau na aiko muku annabawa wannan gata ne mu na saukar muku da littattafai wannan rahama ce da soyayya ta gare ku to wannan shine ma'anar da shine ma'anar ukuru ni'mati allati an'amtu alaykum sannan Allah yake sarki yace wa auqu bi ahdi sannan wa auqu bi ahdi ko ku cika mun alqawarina shine anan malamai suke cewa wannan alkawari da Allah madaukakin sarki yake magana cewa bani Isra'ila cika wai menene shi na farkon su dai za mu iya hararo batun imani da shi saboda alkawari ne cewa kowa ya kadaita Allah kar ya shirka da shi alkawari ne kowa ya bi annabin da Allah ya aiko masa a zamaninsa kar ya bijire masa ya bi wata hanya wanda ba na wannan annabin ba da gaske abinda malamai suka kawo dalili akan cewa alƙawuran da Allah ke magana a wannan aya suka ce sune fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ma'ida da yake cewa wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan aya malamai suka ce ta goci dukkan alƙawuran da Allah ya magana akan su cikin wannan aya da muka karanta idan mun dauke su domin fahimta shine Allah madaukakin sarki yace wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il haqiqa Allah ya riki alqawarin bani Isra'ila wa ba'athna Allah yace kuma muka tada minhum daga cikin su bani Isra'ila din 12 naqiban wakilai guda 12 wanda din mun bi tarihi wannan yana da tsayi amma ba shine abin da muke so mu riska ba Allah ta'ala yace wa qala Allahu inni ma'akum kuma Allah yake da su lallai ne ina tare da ku ku fahimci wannan maganar da kyau Allah yake lallai ne ina tare da ku kafin mu ci gaba dan zuciyar ku ta ƙara kusanto abin da nake faɗi dan Allah a yanzu me kuke tsammanin wanda gwamnatin jihar Kaduna yake ina tare da kai 100% na'am ya samu gata ko ya samu galibi haka ne ya samu tsaro ya samu daraja ya samu kulawa ya samu ya haka ne ko ba haka bane to amma da ku da mai girma gwamna mutuwa za ta rike ku ba za ta rike ku ba rashin lafiya zai iya riskan ku ko ba zai iya ba talauci zai iya riskan ku ko ba zai iya ba zai iya to amma mahiyya ta Allah madaukakin sarki Allah ce ina tare da kai me kuke tsammani ku lissafa mu in Allah ce na tare da mutum me kuke tsammani na farko rahama ta sau fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ta zanto mata guni wayo Allah Allah ka kai mu aljanna Allah ka sa in shiga sannan ku bi yawa da ina da mutum kurmin mace akwai ku da kauna na domin Allah ina gaba kuna bi malam Usman ya ce ina gaba kuna bi na da kabbara ba matsala ai an muka shiga aljanna insha Allah ai an gama ai an gama Allah ka ji kanmu da rahama ba dan halin mu ba to na farko dai duk wanda Allah yake na tare da shi ana kyauta sai ya samu aljanna sannan na biyu Allah ba zai tozar ta bayan sa ba fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ba zai tozar ta ka ba wahala ku kowa na sha ko ba ku sani ba wahala kowa na ta a duniya kai ba kowa ba ma wanda suka fi shan wahala annabawa ne ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi kowa shan wahala a duniya annabawan Allah ne yace summan amsal fal amsal sannan gwargwadon imani gwargwadon jaraba Allah karka jarabe mu da abin da yafi karfin imanin to anan ina so ne zuciyarku da dawo kan fadin Allah cikin sarki wa qala Allahu inni ma'akum Allah yake ina tare da ku a yaushe ku kirga yace la in aqamtum as-salata idan kuka tsayi da sallah hakku manta shine ni'imar da Allah yake ma bani Isra'ila shine na farko da in aqamtum as-salata idan kuka sai da sallah wa ataytum az-zakata sannan kuka bada zakka wa amantum bi rusuli sannan kuka gaskata jakaduna da na haifo mun samu na uku wa azzartumuhum kuma kuka taimake su kun ga fa wannan hudu ne ko shine na hudu wa aqarrtumullaha qardan hasana sannan kuka ba Allah rance rance mai kyau ko mun samu abubuwa ya kenan wannan ayar da malamai suka kawo ta fassara mana ni'iman da Allah yake tunatar da bani Isra'ila akan karsimanta karsi mai butulci ba karsimanta riƙa alƙawarin kuma wa auqu bi ahdi ku riƙe mu alƙawari na sune alƙawuran waɗannan na farko ku sai da sallah to da Allah ya magana da bani Isra'ila amma ayan kuma sai ta dauka akan wannan al'umma me haka yake nufi yana nufin dani da ke ake magana dan haka kenan kamar yanzu mu shiga cikin tawagan waɗanda za mu riƙe wannan alƙawari tare da na farko riƙe sallah yaushe ne ake ce ma mutum ya tsaya da sallah a lokacin da ya abubuwa ne guda biyu a kiyaye da kyau ana cewa mutum ya tsara sallah ne idan ya yi abubuwa guda biyu na farko ya yi sallah a lokacinta don Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta sannan a nuna ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta to in baki sallah akan lokaci ba ko kin fi limamin maka iya sallah a wurin Allah dai baki sai da sallah ba ko kin fi kowa iya karatun Qur'ani sannan na biyu yin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar an gane wannan to wannan shine tsara sallah yin ta akan lokaci yin ta yadda Annabi ya koyar in zaki rufa durrufan ka so ki fije ki koyi sallah tantagaryan sallah baki asara saboda ita ce abu ta farko da ake mabawa hisabi a kan ta ranar alkiyama in ta yi kyau komai yana sauki in ba ta yi kyau ba akwai matsala Allah ka sa sallah ta cece mu to don haka abu alkawari na farko kenan na biyu cewa a kai tumu zakata kuma ku ba da zakka ku ba da zakka na karanta lissafin zakka a wannan makon miliyan ɗaya da 65,000 ina ga da ɗari uku da wani abu na wannan makon an gane ko kusa haka nake gaya ta wala kuna ta kallon allo haka ne ko kun san ita shi ne sabi kullum fa yake canja kusan kullum ne da akan zo a ce ga ni sabin wannan shekaran wannan kuskure ne gaskiya shi yana juyawa ne kamar yadda kuka ga wata tana tafiya da rana shi ma haka yake juya da hawa da hauhawa da saukan farashin wasu abubuwa wa takaice dai abin da yafi komai muhimmanci a gare mu shine fidda zakka ita ma zakkan nan tana da abubuwa biyu na farko duk wanda ya san Allah ya bashi kuɗin da ya kai nisabi ya ji tsoron Allah ya fitar saboda a wani wurin a cikin suratu shura Allah ya nuna ya hada waɗanda ba su fidda zakka tare da mushrikai a aya ya ma kira su da suna mushrikai a ayan duk da ba yana nufin shirka wancan mai fitar da mutum daga musulunci ba amma Allah ya tsoratar saboda a gane rashin fitar da zakka bala'i ne da haka duk wanda ya tsina da nisabin kuɗin da ya kai zakka to wajibin sa ya ji tsoron Allah ya je fitar da wannan zakka ya ba ya bayar da haƙƙin sannan kuma na biyu shi ma wurin bayar da zakkan a ba waɗanda Allah ya ce kuma yanda Allah ya ce wani ya kira ne yake tambaya na yana da damuwa idan ya cire kudin zakka ya kai mahaifin shi asibiti a Egypt na ce kudin da wani ya baka a matsayin na zakka ko ko na kai ce a ya shek it's mine haka yake mu bature wai nashi ne dukiyar shi sai nake mishi yanzu dan Allah ba za ka ji kunya ka je gaban Allah kana da dukiyar da zakkanta ba zakkan dukiyar kadai ta ita ta kai mutum misra ai mai magani miliyan nawa ne a duk nisabin zakkan da na gaya muku ba 26,665 shi ne fa nisabin zakkan miliyan ɗaya da wani abu 26,600 to mutumin da zakkan shi ta kai miliyan ɗaya miliyoyi nawa gare shi sai fa ka kai miliyan 40 akalla sannan ne za a yi tsanin miliyan ɗaya. Amma wai yanzu a duk wancan uwar kudin mahaifinsa bai da darajar da zai taɓa sai dai a wancan kazanta, zakka fa kazanta yake. Shi ya sa Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmud Gumi da rahama, da ya ce shi ɗaliban shi ma kan su ci zakka, duk da fa za ga wani rigarsa ma da ɗinki da faci. Wata rana ce kuma ba sa karɓar, tun da ya ce kan su yi ba su yi, saboda tarbiyyar malamin yana da kyau, ɗalibansa duk sai suka zama haka. Sai ya ce da su wata rana da sai ga bari ya musu bayani don su fahimta. Ya ce yanzu wanda ya shiga bayi ya wanke bayan shi ya hito da ruwan ya baka kana sha. Suka ce subhanallah bi muka yi da wangan ruwa. Ya ce to ai ruwan kaza ne an ka wanke fa aka ba, zakka fa da tine an ka cire, ni ka kai da dani. Allah ya ji kan manya. To yanzu mu dattin ma a zo a ba wanda suke cikin wahalan ya gagara. Ya gagara. Datti ne fa Allah ya cire masa, sannan kuma daraja ce ranar alkiyama. Ba ta taƙaice dai wannan shi ne gaba ta biyu, ya ce wa ataitu min zakati. Sannan na uku sai Allah ta'ala ya ce wa amantu bi rusuli, kuka yi imani da annabina. Dole ne annabi ya zanto shi ne abin koyinki a duniya. Dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanto shi ne mai umurtanki, shi ne mai hana ki. Amma fa dole ne idan har kina son rahaman Allah. Allah ta'ala na cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Duk masu daukan gigin saba ma umarnin Allah ko umarnin Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko su ji tsoron wata irin fitina da za ta iya samun su a duniya. Wasu malamai suka ce shine bid'a, sai Allah ya jefa mutum cikin bid'a ya kafa tuba har yau. Wasu malamai suka ce mummunan ƙarshe ake magana. Na ga wani bidiyo clip ko da haɗa shi aka yi wannan bidiyo ya isa wa'azi. Wasu mata sun shiga za su yi ma wata mata wankan gawa, suna zuba mata ruwan sanyi a fuska za su wanke, kawai sai ruwan ya fara kausa fuskanta kuma ya ƙone. Suka aje ruwan suka fita da gudu, maza suka shigo suna shigowa suka ga ƙone rabin fuskanta ya ƙone. Ni kuwa na ce yau matabiyar wujuhun wata tsuwar wujuhu. Akwai randa fuskoki za su yi haske da hasken imani, akwai randa wasu fuskoki za su yi duhu dulum da duhun zunubai da saban Allah. Wallahi na ga wannan abu yana nan a cikin wayata, ko drama ne aka haɗa, wannan ba ƙaramin wa'azi ba. To rashin saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai irin wannan, yana kaiwa ga irin wannan. Saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya mummunan ƙarshe. Idan kika ji an ce annabi ya ce babu kyau, karki karki ki yi haƙuri, ki yi haƙuri. Babu wanda ya taɓa samun wata daraja a duniya sai da ya haƙuri, ballantana a aljanna. To shi ne sai Allah ta'ala ya ce kuma wa'azzartumuhu, imani da annabi kaɗai bai isa ba, sai an taimake shi. Ya ake taimakon annabi? Shi ne taimakon da'awar, taimakon da'awar. Duk abin da annabi ne ya ce a yi, ki shiga a yi da ke, ki shiga a yi da ke. Idan na ƙarfi ne ba da ƙarfinki, Allah ya saya ƙarfin. Idan dukiya ne, miƙa dukiyanki, miƙa dukiyanki, Allah ya karɓi dukiyar. Idan ilimi ne, in Allah ya baki ilimi je ki bayar. Ko mene ne, ki je a yi da ki. Duk wani wanda kika ga yana kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam, kar ki shiga cikin masu rufa shi, ki shiga cikin masu ƙarfafa. Duk wani aiki da kika ga wasu mutane sun taru, ko a unguwanku, ko a masallacinku, ko a makwabtanku, ko a gidanku, ana yin aikin nan da sunan aikin addini, kar ki yadda a ce mala'iku ba su yi rijistar ki a cikin wannan aikin ba, kar ki yadda. Saboda kun ga nan gidan gidan aiki ne, inda ake so ki fara hutawa kabarin ki ne. Duk muna tsoron shiga kabari dukkanmu nan da kuke ganin mu, amma wallahi akwai kabarin da gara shi da nan gidan duniya. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kabarin da yake rawdatun min riyadil janna, kyautayin aljanna. Yanzu duk wanda ya mutu in dai ya samu rahaman Allah, wallahi da za a je kabari na ran sai da Allah ba zai dai dawo nan gidan duniya ba. Me zai dawo yayi? Wahalan banza da waje, bakin ciki, bayan an riga an yaye mishi. To saboda haka ake maki annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah ta'ala yace wa akaratumullaha qardan hasana, kuma kuka ba Allah rance rance mai kyau. Ina masu dukiya gashi Allah yana kira ku bashi rance, Allah yana kira ku bashi rance. Ta yaya za mu ba Allah wannan rancen? Ta hanyoyi da dama. Yana daga cikin baiwa Allah rance ki taimaka ma makwabciyarki da kin san an fara azumi amma ita cikin tashin hankali take ba abinci. Yanzu mun zo biyu ga watan Ramadan, wallahi akwai waɗanda abin da za su cewa a gidajensu wallahi ba su da shi, wallahi ba su da shi. Ni na san wasu da yawa a yau ɗin, to ki kalli makwabtanki, ki ma fara kallon ƴan uwanki, danginki, duk dukiyar da kike da shi a danginki akwai talakawa, duk wadatanki akwai talaka a danginki, kowa ce ce ke. To ina kyautatawa? Aqrattumullaha qardan hasana, ku ba Allah rance rance mai kyau. Ke kin san biyan Allah ya fi ƙarfin abin da kika bashi. To ku je ku duba kowa ya gani. Ta yaya za ku yi aiki da wannan ayan a yau kafin rana ta faɗi idan da hali? Me za ki iya yi? Shinkafarki ce loka ɗaya? A'a, ba ma za ki iya loka ɗaya ba, kina ƙarƙashin mijinki ne? Roke shi ko da plate ɗaya ne ku ba wani yaro mana. Ko makwabtanku ko da plat ɗaya ne bayan an sha ruwa. Aqrattumullaha qardan hasana, Allah ya san bai wadata ki ba da kin yi abin da ya baka, ki kar ki gaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Abi Dharr al-Ghifari, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kar ku raina aikin alkhairi ko mun kankanta. Idan ko har Allah ya baki dukiya, to ke fa ga damar shiga aljanna, amma kina da wayo. Ga daman da zaki samu rahamar Allah, amma kina da dabara. Talha bin Ubaydillah, Talha dan Ubaydillah sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin mutum goma da aka yi musu alƙawari da aljanna tun suna duniya. Sannan kuma dan kasuwa ne shi, idan ya dawo daga kasuwanci yakan aje kuɗi masu yawa. Ya kira Bilal ibn Abi Rabah, ya ce da Bilal ka je lungunan Madina ka ce na dawo daga kasuwa, don Allah idan akwai talaka mai bukatan kuɗi ya zo zauren gidana, zan ajiye kuɗin, ni zan shige ciki, ya zo ya ɗibi iya bukatar. Haka za a biyar da kuka sa ana shela, idan yaro ya ɓace a unguwa ana neman shi. Haka za a bi lungunan Madina ana cewa Talha bin Ubaydillah yana sanar da mabukata cewa ya dawo, da Allah inda mai bukata ya je zauren gidansa akwai dukiya ya ɗiba. To ba wannan zai ba ku mamaki ba kwarai da gaske, sai su sahabban kuma. Shi yasa muka ce muku dole mu fito da darajarsu, saboda koyi da irin abin da suka yi zaman lafiyar duniya. Idan sahabi ya zo ya ga aje misali naira miliyan hudu ne, shi kuma bukatarsa ta 7,500 ne, na rantsa da Allah ba zai ɗauki naira 8,000 ba. Wannan 7,500 ɗin har sai ya nemo canji ya dawo da sauran. Har ɗan uwansa sahabi zai ce ba na kai da kake da bukata ka ƙara mana, zai ce bukatar nawa kenan, iyakan abin da nake nema. To ai kuɗin na da yawa, sai ya ce ai ba mamaki wani mai bukatar da tafi nawa yana zuwa, kar ya ɗauki haƙƙin wani ɗan uwana da zai zo, sai ya bar shi. Mu kuma yanzu sai an kashe mutum, sannan abinci ba ko da kuɗi a gidan shi. Har sai an fito sallah azubahi, Talha zai zo ya ga sauran kuɗin nan a wurin. Zai kuka ya ce ya Allah ka san wannan halal ne ba haram ne, halaliya ta ce. Ya Allah wannan da ya saura ka sani ba haram ba ne, ma'ana yana kukan ko laifinsa ne sa Allah bai sa an kwashe kuɗin duka ba. To wannan su ne irin mutanen da musulunci ke so ne koyi. Wanda ke so ya ba Allah rance ta yi, yanzu sai ga shi sakamakon wannan aikin. A rana guda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya jero su goma, ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali, har sai da ya zo ce Talha wa Zubair fil janna, ya kare ma ya ce Talha wa Zubair jariya fil janna, su waɗannan a jannan ma makwabta ne, Talha bin Ubaydillah da Zubair bin al-Awwal. To kun ga ashe wannan kira da Allah ta'ala ya ma bani Isra'ila kira ce gare mu gaba ɗaya. Tun daga ci mun safu hakkin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ma an samu a haka suke. To anan mun ji niman da Allah ya mutu, ko to kuma a ayar ai Allah yake ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku nawa alƙawarin yanzu muke alƙawarin tsakanin su da Allah to wanne ne kuma alƙawarin Allah gare su shine a gaba sai Allah ta'ala ayar yace la ukaffiranna ankum sayyi'atukum alƙawari na shine lallai zan gafarta muku kurakuran abu na farko daga cikin alƙawari in kun mun wancan to ni kuma ni Allah abu na farko zan gafarta muku kurakuranku don ku samu natsuwa babu sauran rikici tsakanina da ku sai ce wala udkhilannakum jannatin sannan in mun haɗu da ku ran alkiyama lallai zan shigar da ku wasu lambuna kajiri min tahtiha al-anhar wanda lambu yake gudana a ƙarƙashinsu kun ga wannan kwaɗaitarwa ne Allah maɗaukakin sarki ya yi a ƙarshe sai ce wa iyaya farhabun sannan ni Allah ku ji tsorona wannan cewa ku ji tsorona da Allah ta'ala ya yi sai ya zamto yanzu an ɗauko su daga kwaɗaitarwa an kuma kai su zuwa ga tsoratarwa wannan kuma shine ɗabi'an alƙur'ani a kullum in aka kwaɗaitar da mu abu mai kyau muka ji muka yi kwaɗayin har muna jin kaman kai ashe ma dai aljannan nan zuwa kurmin mashi ya fi shi wahala mu ga ni can ma a ciki sai Allah ya ce a gyara zaman ki yi sallah yi zakka yi azumi domin wasu sun ruɗu ruɗuwar ta kai su kuma ga gidan da na kai su can jiya da suke shan wahala sai ki ji wai ashe abun fa lai da gaske ne to wannan sai ya sa ba za ki gajiya wurin bin Allah duk wanda zuciyarki take kwaɗayin abin da ke wurin Allah tana tsoron kufucewar ni'imar da ke wurinsa to zai wahala ki ga kin kasa yin abin da Allah yake so shine abin da ake ce ma al-khawf war raja kullun ya zanto mutum yana tsakanin al-khawf war raja Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aminu bima anzaltu ku imani da abin da na saukar a gare ku shine al-qur'ani lima ma'akum wanda yake a tare da ku wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zamto ku ne mutane na farko da kuka yi imani da shi wannan ayat ta sauka ne a garin Madina sannan kuma da Allah ya ce na farkon wanda za su yi imani ai tun kafin a zo Madina akwai Yahudawa bani Isra'ila tun lokacin Annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka faɗa amma dai babu waɗanda suka yi aka saukar da littafi suka kafirta annabin na gaba da gaba irin yadda Yahudawa Madina suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Quraishawa shi yasa sai Allah ta'ala yake magana da su ce kar ku zamto na farkon waɗanda ku ne Yahudawa wanda suka fara saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake nufi da wannan sai kuma da yace wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku siyar da ayoyina kada ku siyar da wani abu na kwadayi dan kadan ku ba da ayoyina a ba ku wannan fadin da Allah ta'ala yi kenan yana nufin cewa mutum ya koyar da karatun Qur'ani a bashi lada ya shiga cikin wannan hali ku nake tambaya bai shiga ba to ina dalili sunan wani shiri yam to malama kai haka ne dai abin da malami zai koyar ba za a iya biyan shi ba to amma aka biya ta an yi laifi to ku ji da kyau saboda wannan na daga cikin abin da aka yi samun sabani a wasu lokuta a baya shi ya sa na kawo shi musamman mu da unguwar mu san samu waɗannan abin da ke faruwa shi ne dukkan mutumin da zai koyar da mutane Al-Qur'ani ya zanto babu wanda zai iya koyar da mutane Qur'ani in ba shi kadai ba to wajibin sa ne koyar da mutane wannan in dai shi kadai ne babu wani sai shi to shi kan bai da zabi dole ne ya koyar da mutane wannan na biyu kuma idan ya zanto cewa ma ko da akwai zabin ba haƙƙi ne na mutane a karan fari ba haƙƙi ne na hukuma ta dauko daga baitul mali ta ciyar da wanda zai koyar da mutane al-Qur'ani da addini ita ta sauki nauyin sa shine abin da al-Imam Ibn Kathir ya faɗa idan an rasa wannan kila a ce demokradiya ake duk da karkashin demokradiya akwai jihohin da ni na san sun yi wannan kamar jihar Bauchi na san lokacin da ban san a yanzu ba amma a baya na san akwai gwamnatin da a jihar Bauchi ta rinka baiwa malaman Islamiyya albashi kamar yadda take baiwa malaman ta na gwamnati duk 25 ga wata sai yake da tsalam an baki 1016 da 1500 16 ko 15 in ban manta ba islamiyyar ki kuma ya rage da su yadda kuka yi islamiyya dai kuna can kuna ita dai gwamnati ta yadda cewa kuna bada gudunmuwa wurin tarbiyyar yara kuna bada gudunmuwa wurin karantar da su dan haka ga albashi nan Allah ka dubi jahar Kaduna da rahama ita ma ai mata haka saboda tabbas gudunmuwan da malamai suke bayarwa wallahi wasu jami'an tsaron ma ba sa bayar da shi saboda bindiga kadai ba zai kawo zaman lafiya ko kun tsammanin karfi kadai na kawo zaman lafiya zai kawo idan zuciya ta lalace likitan zuciya shine malami ku je Saudiya ku ga yadda ake zaman gidan yari wallahi da yawan yan Najeriya da za su ga gidan yarin Saudiya sai sun kummace su zauna a gidan yarin sama da su zauna a Najeriya kila ma hadda mai magana da za ku ga hotuna yadda ake prison a Saudiya za ku yi mamaki su ba abinda ake so kafin ka fita daga gidan yarin a canza tunaninka ka zama mutumin kirki akwai malamin da zai zo kawai shi hira da kai zai yi kuma dan fashi ne ba amma zai zo yana tattaunawa da shi wala e ni ma fa da kake gani na goge wurin rikici da kaza da kaza zai fara jin ha kai kamar malam kai ma ka taba ne alhali ko bai taba yin ba so yake tunanin shi ya sauka in ya zaunar da shi sai ji haka sai shi ya kashe kaza sai ce kai ina ma da ba su kai yawan haka ba ai da kaza da kaza hira za su kai wallahi kan su gama sai ya sa shi kuka sai ya tsorata shi sosai ya karya mai zuciya gobe an zai zo sai kawo masa tsaraban wani abu wanda ran sai a tattaunawa zai gane mai ran shi ya fito sai ya zo mai da shi haka zai shige ka akwai wanda daga prison masallaci ya koma ana sanke shi kawai a malami ya fito tunda kina da abin da ake karanta na Qur'ani kullum a gida sallah ba sai wuce ki ba za yi miki nasiha abinci ma sai a tambaye ki wanne kike so laifi fa mutum ya ka kai shi yanzu ke dan Allah mai gidanki ba zai iya tambayar me yake so ai stress ne wani saboda an bashi din ba bai yiwa musamman irin yan matan zamanin nan inda mace ce sai ta ce gero ne kadai a gidanta sai me kake so a yi me za a iya ta ce za a yi abu hudu dai sai ce hudu kaman ya me muke da shi gidan ta ce gero ne kadai to yanzu da gero me ta ce za a iya buski za a iya fate za a iya kaza da gero sai ta ce za a yi abu hudu sai ya ji ake shi ma wani sarki ne da ma mu yanzu indomie kadai ba la ake yi mata ta ka tafi Allah ji kamar Malam Ibrahim Adam Almadani ba dan ya rasu ba yace shi za sai ka ga mutun ya tuke ya kuke ke lokaci guda yace wallahi tabashe kumbura ka ba fi wani kumburan Allah da manzansa ba ne me yasa yace saboda abincin gas ake sakin mai kawai malam ya kamata a ce tun karfe 1 da rabi kuka tana wuta ana lallasa ta zuwa 5 da rabi amma sai kaga kawai an saki gas irin ma gidan masu kudin nan rago sai kaga an saka shi minti 15 rago ya raina kan shi tun daga nan ni ma ba da cewa da ya kamata kuke koma kan natural to ka ji ganyayyaki ka ta abin da zaka ci to ya ake ciki saboda haka ma'ana dai a nan mutum ya gane cewa ya zanto mai godiya ga Allah shine karshen alhamari duk halin da kika ga kanki a ciki ki gode ma Allah ki gode ma Allah a rayuwa akwai wanda na so ya zama yadda kike amma Allah bai bashi dama ba akwai waɗannan suna nan da yawa shi yasa wanda daga cikin magabata da wani ya ga gidaje masu kyau a wata unguwa sai ya ce da shi wai muna ina aka raba waɗannan dukiyoyin ne ina muke sanda aka raba waɗannan kun ga wannan magana ta yi muni sai ya shiru ya ce to tun da Allah ko za mu dan je wani wuri mana kafin mu wuce ya ce mu je suna zuwa sai kai shi asibiti ya shiga da shi emergency wurin da zaka ga mutum aka karye malam idan mutum an nade da bandeji kafa ta kare an kare ta da dutse an daure ta an daga ta sama yace su kuma waɗannan muna ina aka raba musu waɗannan cututtuka amsan sai ta ce amsan ka na wancan gidajen sai fashe da kuka yace yana tuba zuwa ga Allah to wannan da shine a takaice abinda nake magana a can shine a ƙarshe idan ya zama na cewa hukuma ita ce take da haƙƙin ta ɗauki nauyin waɗanda suke karantar da mutane idan babu to waɗanda ake koyar da ƴaƴansu su suke da haƙƙin su biya waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan din malamai sun kawo dalilai da dama sun kawo da hadisin Abi Sa'id al-Khudri hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam na mutumin da kunama ta sare shi aka yi masa addu'a da Qur'ani da sauransu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahakkama akhadtum alayhi ajran kitaballahi kitabullahi mafi dacewan abin da in mutum yayi a biya shi bai laifi ba shine in ya koyar da littafin to ashe kaga iyaye da zaka ga sun ki biyan kudin makaranta islamiyya ai ta dogo da su sai an zo sai su ce wai islamiyyan ma manzon ku a nan unguwa ana samun haka wala to ya ce za ka ba shi anya makarantar sai a ce islamiyyan ma to wannan ba daidai ba ne rashin girmama addini ne ma qadarullahu haqqa qadarihi ba girmama Allah yanda ya kamata ba shi yasa ni a makaranta ta islamiyya ta fi boko ma daraja duk da dukan suna da shi amma za ka iya laifi a bokon jade ka amma ba kai saka ya bangaren haddan qur'ani jade ka ba zai yi ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa wata daga cikin iyaye da suka zo duk ga suka za an uniform ke musu uniform ɗinmu muna sa brown sandal ne black top yadda ta zo da silifar su ce malam islamiyya na ce ɗaukiyar ki ban wuri in haka je ki koyar da ita in ƙyanki za ta zo na sai ta cika ƙa'idarmu gaba ɗaya duk ƙa'idarmu sai ta cika inda wanda kike gabe muke ba ɗauke ta ki je ki karantar da ita ba sauri muke yi ba ko ba shi ke nan ba to da a ce ba ta da shi ne sai mu kalliya za a yi amma ita garari ne tana da shi ɗin kuma har alfaharin cewa tana da shi ɗin ne sai na ce mata to duk wanda ta ƙara zuwa ba shi sai na tsuntsula kafafuwanta da bulala har yau ban ji ta ƙara zuwa babu shi ba to inda Allah ya taimake mu yarinyar da ta koma gida lokacin sallah ya yi mahaifiyar na sallah ta ce mama na rantsai da Allah baki iya sallah ba sai ga ta gobe ta dawo mana an ta samu matsala kwana biyu yarinya za ta koya mun sallah na ce a bakin ta islamiyya kan ba dan sai kai ta tsoron nan ta kira ta ce wallahi yarinya ta fi su ilimi a gida na ce to ko kuna da matsala ko maza ku koma makaranta dan girma zai fada ai Allah ya dakatar da mu wannan shi da karshe Allah ta'ala ke cewa wa iyaya fattakun kuma lalle ni Allah ku ji tsoro na ma'ana ku kiyaye dukkan waɗancan abubuwa da na faɗa mu ma kuma ina ga anan za mu takaita insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a faɗin Allah fi sarki wala talbidu al-haqqa bil batil abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya kai sarki ya tai mana ban sani ba za mu iya ɗaukar ɗaya daga cikin littafan da muke mu fara a gobe mu fara da mai addu'o'i ko tunda watan addu'o'i ne shi na ga za mu iya tafiya mu gama shi ke 'yan kwanaki da Allah muna da kwana nawa ne na karatu a wannan satin ya mana saura muna da biyu to ai gobe za mu fara insha Allah ko saboda ya bada damar Allah ina ga na tabbas muka tsaya idan ban kuskure ba za kuma za mu tashi na takwas ne in Allah ya dagobe za mu dora a cikin wannan littafin bai mini saba ma a shi in Allah ya dagobe za mu dora a wannan don mun dan nisa a cikinsa sai mu iya haɗawa da almar'atu rahiya ko da a mako mai zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته